ko sama da shi ko sama da sama da shi ya samu waɗannan tafai sai Bukhari yace ya kamata a tattara waɗannan a maida su abu daya to shine ya sanya wa littafin shi al-Jami'u sannan sai kuma yace as-Sahih matattara ce amma ingantacciya to kaga ya fara shan bamban da waɗannan waɗannan ba su tara abubuwa da yawa ba abu daidai suka rubutu akai sannan ba su sharɗanta dole abin da ke ciki ya zama ingantacce ba sannan sai kuma yace al-mukhtasar wadda take takaitacciya min ayyamin rasuli wa af'ali ma'ana daga cikin zamanin manzon Allah da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a takaice kaji abin da yake Bukhari wannan littafi dan haka duk sanda kake karatun littafin Bukhari kasancewa duk sanda aka sanya karatun littafin Bukhari ana karantawa to za a samu kowanne irin sako da wani littafi yake dauke da shi amma a takaice saboda dama sharadin da yake nan kun ji na daya to bagawi da yazo in ba ku manta ba a muqaddimar shi yana yin wata magana cewa yana kwaikwayen su ne ko to daga cikin malaman da bagawi yafi kowa kwaikwaya shine al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi yafi kwaikwayen su su biyu daga cikin waɗannan guda shida yanzu wannan kitab da kaji ya kulla kitabul iman ko Bukhari ya kwaikwaya idan ka je ka bude cikin ainihin wato sahihul Bukhari zaka ga Bukhari ma ya fara da mene kitabu bad'il wahyi bayan da ya kawo farkon wahayi to sai kuma yace kitabul iman to Imam al-Bukhari shi a nashi tunanin shine kafin ayi imani ai sai da wahayi ya fara sauka dan haka sai ya kawo kitabu bad'il wahyi ina fata an gane to ina son ka san Imam al-Baghawi da yake sharhi yake yi ba lalle ne zama hadisan da Bukhari ya kawo da ayoyin su zai kawo ba amma dai dama ya ce yana kwaikwayen su ne to sai ya ce kitabul iman to ina son ka kiyaye har wa yau kitabul iman a cikin kitabu sharhi sunna to sai kai tunani a to me ma'anar kitabu kenan to anan kitabu ya zo da ma'ana ne ta lugha amma duk sanda kaji anan ana cewa kitabul iman na al-imamu ibnu abi khaisama ko kitabul iman na ainihin wato al-imamu al-harwi anan kitabul iman abinda ake nufi littafi da ka sani al-ma'hud amma nan da kaji ya ce kitabul iman ko matattara yake nufi domin ai a cikin littafi ne kuma yace littafi to dan haka tsakanin kalmar kitab ta littafi da kitab ta nan akwai inda suke haduwa akwai inda suke rabuwa dukkan inda kaji nan an ce kitabul iman na al-imamu abu ubaidin al-qasim ibn sallamin to nan ana nufin littafi to amma shi ma me yake nufi a larabci matattara to amma duk sanda kaji an ce wani da Allah in ka je kasuwa ka siyo min kitab na bulughul maram ishtarli kitab bulughul maram ka siyo min littafin bulughul maram to yanzu kitab anan yana nufin littafi amma yanzu in aka zo aka ce kitabul iman kitabut talaq to anan ana nufin matattara yanzu abin da yake so yace maka anan wannan wata matattara ce wadda zai bayyana maka menene imani dan haka ai hadha kitabun fihi bayanul imani ma'ana wannan wata matattara ce wadda a cikin ta za a bayyana ainihin wato imani qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da daukaka yace hudan lil muttaqina wannan littafi shiriya ne ga masu tsoron Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka ainihin yadda da abubuwan da ke boye wa yuqimuna salata kuma suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan kuma suke bayarwa daga arzikin da muka ba su al-ayat malam yace ka karanta ayoyin har zuwa karshe sune a cikin suratul baqara wadda ainihin wato ko na'am ita suratul baqara ita ce sura ta biyu ko wannan kuma ainihin wato aya ita ce aya ta da ta biyu da ta uku na'am na fata an gane to yanzu a cikin wannan aya da malam ya kawo ya fara daure mana wannan kitab da shi akwai magana imani ko babu akwai dubin da yace hudal lil muttaqina qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah alladhina yu'minuna waɗanda suke imani suke yadda bil ghaibi da abin da yake a boye na daga cikin abin da yake gaibi mafi girma da ake neman kai imani da shi shine Allah don baka taba ganin Allah ba kai imani da shi baka taba ganin aljanna da wuta ba kai imani baka taba ganin lahira ba kai imani to sai al imamu ibnu jarir na at-tabari ya ruwaito wani hadisi sahihi a karkashin wannan aya wata rana annabi yace wasu mutane za su zo nan gaba waɗanda za su samu wata daraja da wani matsayi na imani wanda ku sahabbai ba ku samu ba sahabbai suka yi mamaki ya manzon Allah mu da muka yi imani da kai a gabanka ka koyar da mu ka kai kaza muka ganka muka yi kaza yace kwarai yace waɗannan mutane za su zo su karanta alqur'ani ne tsakanin bango da bango ba su taba gani na ba amma sai su imani da duk abin da yake cikin shi to malamai suna kawo wannan hadisi ne don su kara wa wannan aya armashi akan imani da gaibu na daga cikin imani da gaibu imani da aljanu imani da mala'iku da aljanu da mala'iku a boye suke to imani da su na daga cikin imani da gaibu saboda haka mas'ala ta imani dole a karantar da mutane yanzu ka samu likitoci galibin likitoci sun kafirce wa imani da aljanu galibin likitoci sun kafirce wa imani da cutarwar aljanu sai ka ji kullun in suka tashi sai ce da abu ya samu mutum sai a ce aljani wannan shi yake nuna rashin kwarewar shi a cikin ilimin likita domin a musulunci idan baka kware game da ilimin likitanci na ruhi ba to dan ka kware da ilimin likitanci na jiki to malaman musulunci ba ka da bambanci a wurinsu da mai maganin gargajiya daliban da muke karatun littafin at-tibbin nabawi muna ta karanta suna jin abin da ibnu al-qayyim yake ni dan haka dukkan likita ya kamata ya san qur'ani ya san sunna ya san aqida to a cikin haka zai san akwai aljanu zai kuma san akwai cutarwar aljanu sannan mafi yawancin cututtukan da ke damun dan adam suna zuwa ne imma ta hanyar aljani imma ta hanyar asiri imma ta hanyar kambin baka yan kadan ne daga cikin cututtukan dan adam suke da alaka da dabi'a da yau da gobe sanyi ko zafi ko tuntube ko makamantan haka har a cikin hadisin bukhari annabi yace mafi gaggawar abin da yafi komai kashe al'umma ta babu kamar kambin baka to kambin baka larura ce tana da alaka da dan adam tana da alaka da aljanu sannan sai sara aljani ya shiga jikin mutum ko ya buge mutum duk waɗannan in aka samar da aqidar mutum ta fahimci haka to shine zai gane mafi yawancin cututtuka in suka faru kafin annabi ya ce a ci kaza ko a sha kaza ko a shafa kaza sai ya fara yin addu'a Allahumma rabban nasi azhibil ba's washfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama saboda haka na daga cikin kalubale mai girma wanda kullun nake fadi musulmi waɗannan jami'o'i da kuke gani a Najeriya da sauran bangarori na duniya ba su ne fa irin jami'o'in da mu 'yan salafiya muke nufin a samar a yi karatu ba don waɗannan jami'o'in an cire Allah a cikinsu an cire tsarin Allah a da jami'ar Azhar in za ka shige ta sai ka haddace Qur'ani sai ka san ilimin addinin musulunci sannan za ka je ka fara part 1 ko 100 level sai zama daidai lokacin da za ka je ka gama karatunka a MBBS ko ka gama karatu a pharmacy ko ka gama karatu a duk abin da kai karatu ka ne kana hada wannan karatu da ilimin Allah da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari yau sabanin haka sai ya zama yanzu ka ji ga magana da nake fadi ka je duk wani likita da ka sani ka je kai hira da shi da ka fara kawo matsala aljanu sai dauka wannan surkullan ne wannan rashin kan gado ne wannan kaza ne wannan tunani ne irin na mutanen da ko an fahimta jama'a to amma da yawa daga cikin matsalolin da ake fama da su suna kama da matsaloli na dabi'a, amma kuma aljanu ka iya haddasar da su, asiri na iya haddasar da su, kambin baka na iya haddasar da su, kadai mu togaciya guda daya ce a wurin mu ita ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah, ba za su iya cutar da kowa da sihirin da aljanin da kambin baka ba sai da izinin Allah, kenan in dai har Allah ya bada izini haka za ta iya faruwa. To in kun fahimci wannan jama'a, hakikanin al'amari ashe imani da gaibu yana daya daga cikin muhimman aqidoji waɗanda ya kamata a bada muhimmanci da su. To sa'annan wata aqida dangane da imani da gaibi ita ce ka yadda cewa gaibi Allah kadai ya san shi. Gaibi Allah kadai ya san shi, to in ka ce annabi ya san gaibi kai kuskure, in ka kawo misali to ai kaga wannan abun gaibi ne, gashi annabi ya sani, sai a ce a'a ai Allah ne ya sanar da shi, kuma daga san da ya sanar da shi to bai zama gaibi a wurin shi ba. Don abin da yake gaibi shine abin da baka sani ba. Yanzu in ce maka me yake cikin aljihuna ka ce baka sani ba, sai na fito maka sai ka ga naira daya ce, to daga ran nan abin da ke cikin aljihuna ba sunan shi gaibi ba, ma ghaba anka, bai buyu daga gare ka ba. A ƙarƙashin haka babu wanda ya san gaibu sai Allah, kamar yadda yake kul la ya'lamu man fis samawati ومن في الارض الغيبه الا الله والارض الغيبه الا الله wadanda ke sama da wadanda ke kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah, dan haka ko manzon Allah bai san gaibu ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To sannan wa yuqimuna salata, masu imani sune suke tsaida sallah, masu tsoron Allah suke tsaida sallah akan lokaci, tsaida sallah a cikin jama'a, sai da sallah yadda shari'a ta neme ka. Dan haka duk lokacin da ake magana falalar sallah jama'a, ka daina tunanin sallah kawai, a'a sai sallar da Allah ya aiko annabi da ita. Shi yasa zaka ga duk inda Allah yake umarni da sallah cikin Qur'ani zaka ga akwai alifun da lam. Alifun da lam din wani iri ne a nahwu? Lil ahad az-zihni, ma'ana sai waɗanda suke sallar. To haka ce wace irin sallah, sai a ce irin wadda annabi ya zo da ita, allazina yuqimuna salata, waɗanda suke tsayi da sallar. Sallarwa, sallar annabi, don as-salat alifun da lamun da aka kawo to ma'arifa ce, yana sanar da, yana fadakar da wata irin sallah, shine an yi identifying shi. Dan haka cewa the prayer, the worship, to wani iri? Wanda annabi ya zo da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Jama'a ku fahimta, don waɗannan suna daga cikin haqa'id da ba a tsaya ana fitowa da su. Ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka fitar, annabi ya ce duk musulmin da musulmi 40 suka tsaya a gawar shi suka yi mata sallah ba sa shirka da Allah, to ceton shi ya tabbata, Allah zai cece shi, Allah zai karbi addu'ar da suke yi. Yanzu wannan hadisin na daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin musulmi da yawa su taru a wurin gawar sallah. To kullun haka ake mana wa'azi, amma ba a kallon ɗaya ɓangaren na hadisin, waɗanne irin musulmin waɗanda ba sa shirka, ashe akwai musulmin da suke shirka. To da wannan ne zaka gane ashe waɗanne irin musulmi ne ake zuwa ake gayyatowa in an yi mutuwa. Musulmi masu imani da aqida ta gari waɗanda ba sa shirka, in ba haka ba duk gari kaza inda ba ka tara su siyowa na sallah, amma suna da'awar musulunci sai dai kaico suna shirka ko? To duk falalar da ake fata na sallar gawa ba za ta tabbata ba, don sharaɗi ne annabi ya kafa a cikin hadisi. To in kun fahimci wannan da kyau jama'a, allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, waɗanda suke tsayar da sallar da Allah ya aiko annabi da ita. An fahimta jama'a? To yana daga cikin tsayar da sallah kai establishing sallah a cikin gidanka, ma'ana establishment na sallah a cikin gidanka ba wai a koma ana sallah a daina sallah a masallaci ba, a'a ka tabbatar da cewa ƴaƴanka da matanka da duk waɗanda suke karkashinka suna kula da sallah. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ko aiki mutum ya zo yi gidanka, shara, wanke wanke, leburanci da sauransu, ko akwai haƙƙin ka faɗakar da shi, ka umarce shi game da yin sallah. Balle a ce ita ce kuka ɗauko take dafa muku abinci, shi yake muku wanki, ita take muku wanke wanke, a an kawo shuruƙo ne, lallai ne ku kiyaye wannan. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a cikin wannan aya da cewa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ka daure akan yin ta, domin in ka umarce su kuma kai baka yi, to an yi tufka da warora, ba za su yi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, Allah ya yabi wani annabi cikin annabawa, shine wa? Shine Yahya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Yana umarnin iyalan shi da sallah, yana umarnin iyalan shi da yin zakka, don haka sai ya samu yarda a wurin Allah madaukakin sarki. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, kana fatan Allah ya albarkace ka kai da kanka, kana fatan Allah ya albarkaci gidanka a yanzu, kana fatan Allah ya albarkaci iyalanka da za su zo nan gaba, zuriyarka, to a samu establishment na sallah, a samu tabbatar da sallah tun daga zuci har gaɓoɓi. To amma kun ga wannan maganar, wallahi tallahi tana da wahala, saboda Allah bai ɓoye ba, sai da ya fayyace a cikin Alkur'ani, ya ce mai wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Tana da wahala ita sallah, kula da ita, tsayar da ita, ba ta muhimmanci, yana da wahala sai ga mutanen da Allah ya zuba musu tsoron shi. Saboda haka jama'a, mu samar da wannan a cikin gidajenmu, a cikin anguwanninmu, a cikin masallatanmu, mu ga yadda rayuwa za ta yi albarka. Sannan mu koma mu yi tsokaci dangane da rikicewar rayuwa, mu duba mu gani bai da alaka da rikicewar sallah kuwa. Saboda Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin babin daidaita sahu, Anas ya iso Madina, ka kira sallah, ya shigo masallaci, ana idan da sallah sai ya fita masaukin shi, je koma sai fashe da kuka lilis, gashi dattijo lokacin ya manyanta, ya wuce shekara 100, ka zo aka taru wannan dattijo lafiya, ya ce wallahi ba duk abin da manzon Allah ya bar mu a kai, ba an ga kun canza komai ba, kuna yin komai daidai, amma abin da ya taya min da hankali shine ba kwa tsaye da sahu, ba kwa tsaye da sahu, wannan shine ya tayar min da hankali. To matsalar tsaye da sahu, kai ka je ka saurari jeran giyar kasusuwan da ne na sanya musu a daidaita sahu, ka ji idin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ko dai ku daidaita sahunku ko Allah ya saba zukatanku. Annabi yake cewa ina ganin shedanu suna shiga tsakankanin sahuhuwanku kamar yadda ƴaƴan tinkiya suke wucewa, ma'ana dan tinkiya komai kankanta huda zai iya sadadawa ya wuce ko? Annabi ya ce haka na ga shedanu suna wasanni a tsakankaninku. To jama'a, me yasa ba za a tsaya a yi tsokacin cewa mewa abin da yasa tattalinmu ya rikice, siyasarmu ta rikice, rayuwarmu ta samu matsala, komai namu ya samu matsala, saboda an yi sakaci ne game da sallah ba? Shin malamai nawa ne suke ba da muhimmancin koyar da sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Malami nawa ne zai ga ɗalibin shi ya yi sallah ba irin ta Annabi ba ya mishi tsawa? Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari, sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya ga ɗan shi yana sallah, sai gan shi ya yi zaman raƙumi, zaman iqa'a, ya zauna akan digadigan shi a zaman tahiya, sai ce me yasa kake? Sai ce baba na ga kana yi ne. Sai ce ni ma kafafuwana ne ke ciwo, ba su iya ɗauka ta, so ba sunna ba ne. Abu Sa'id al-Khudri hadisin shi ya zo cikin sahihi Tirmidhi, sunan Tirmidhi. Hassan jikan Annabi yana sallah, da yazo zai sallah sai ya kulla gashin shi a kiyya. Abu Sa'id sai ya durkusa sai ya kwance mishi. Hassan yana matashi sai idar da sallah cikin fushi, wane ne kwance mini? Sai ya ce ni ne. Dan me? Sai ya ce kakanka ne ya hana. Kakanka ne ya hana. Annabi ya hana nannade gashi ko kulla gashi a cikin sallah, ko kuma nannade tufafi ba a nannade kafar wando ba a nannade hannu ba a nannade malin malin duk wani tufa ana sakin shi a yadda yake ne a sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana to kun ga duk waɗannan fa suna daga cikin abubuwan da ya kamata a sa ido a kula game da sallah yaya ladanan mu ke kiran sallah suna kiran sallah akan lokaci kiran sallar su ya dace da sunna yaya masallatan mu suke sun dace da sunna yaya mata suke sallah yaya in an zo yaya duk sai an yi bincike game da wannan Allah yana cewa ne wa yuqimuna salata masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da gaibi kuma suke tsaida sallah haka ina son ku gane duk lokacin da ka ji wata doka ta zo a Qur'ani ko kar kai mata fassarar gargajiya shine ka dauka yadda kake yi to shine yadda Allah yace sai kai ka tsaya ka gyara wa kanka zama shin da Allah ya faɗi wannan falalar ta sallah annabi ya taba yin sallah eh yaya annabi yayi sallah to yaya kwatan kwacin sallah ta ike da na annabi Allah ya faɗi falalar azumi to ba wai in naji falalar sai in Allahu akbar Allah ya sada mu a ciki a kafin haka sai in tsaya in ga annabi yayi azumi eh yaya annabi yayi azumi to yaya alakar azumin annabi da nawa jama'a kuna fahimta ta da kyau to kun ga daga nan za ku gane ashe waɗannan ibadoji da muke yi jama'a ba ibadoji ne na gargajiya ba don akwai wata rana a tarihin kakannin mu wanda suka karbi addinin nan kenan kafin su karba su ba musulmi bane to daga ran da suka karba ya ake yi ko kun fahimta jama'a masu wa'azi ne suka shiga wani kauye jama'a za su yi wa'azi tun zamanin Sardauna da mutanen kauyen suka musulunta ba su sake ganin musulmi ba ba su sake ganin malami ba kuma a nan Najeriya ta arewa ne a nan cikin jihar Bauchi me ya faru limamin garin ne ya shiga cikin gari a guje yana cewa jama'a ku zo ga musulmi sun zo yau za a yi musulunci me yake nufi da musulmi masu wa'azi me yake nufi da za a yi musulunci za a yi wa'azi to abin da zaka tambaya liman ne yake fadin haka da kafin waɗannan mutanen su zo liman me kake wa jama'a tunda fardo ne musuluntar da su ba su sake ganin musulmi ya zo musu ba yau ga masu wa'azi sun zo yana murna yana tsalle yana ku zo ga musulmi sun zo za a yi musulunci yau to sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Bukhari da Abu Dauda suka ruwaito suna yawo masallaci masallaci ne suna karantar da sallah suna cewa mun zo daga wurin annabi ne da gaskiya annabi ya ce sallah kaza mu yi lokaci kaza kuma annabi ya ce mu yi sallah irin tashi a yau in kana sallah irin ta annabi za su zarge ka za su zage ka za su cire ka daga limanci za a ki jinin ka za a bata maka suna in ka tambaye su su kuma ta su sallar daga ina suka samu ta ba su da inda za su danganta zuwa ga amma kai ka zo da ita daga annabi ana fada to saboda haka da'awa salafiyya jama'a da muke kira zuwa gare ta ba muna cewa ne ai sallah kadai ba muna cewa ai sallah irin ta annabi da'awa salafiyya ba muna cewa ne ai karatun qur'ani ba kadai muna cewa ai karatun qur'ani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa salafiyya da muke kira ai zikiri ai salati muna cewa ne ai zikiri ai salati irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk lokacin da ka ji muna wa'azi cewa zikiri na da falala azumi na da falala aure na da falala muna nufin irin wanda annabi ya umarni da shi dan haka da ni da kai sai mu dubi namu ibadojin sun yi kama da na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan kuma suna ciyarwa daga arzikin da muka ba su me ake nufi da arziki anan dukiya abinci kudi yanayi na wadata to abinda ake nufi da ciyarwa anan ba bayar da abinci kadai ba a diya wa masu bukatu bukatu to kaga anan yanzu in ka ibi dukiya ta haramun kai sadaka da ita ba za ka samu wannan falalar ba ba za ka shiga cikin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahu domin ba Allah ne azurta ka ba anan kai ka azurta kanka inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya azurta mutum da kazamiyar dukiya a karkashin wannan hatta yadda zaka nemi dukiya sai ka je ka binciki yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta to kai da kake kasuwanci kai da kake ma'aikacin gwamnati kai da kake neman a nada ka shugabancin siyasa kai da kake dan boko injiniya ko lawyer ko ka san cewa annabi yana da tacewa game da abin da ke zuwa bakinka ka san abin da kake shigarwa cikin gidanka a cikin jakunkuna ka san kudin da suke shiga cikin account ɗinka da waɗanda suke fita annabi yana da tacewa akai to dan haka mu ƴan salafiya ba muna cewa mutane ku nemi kudi bane a muna cewa ku nemi kudi a bisa hasken yadda annabi ya ce a nemi kudi don annabi ya nemi kudi annabi ya kashe kudi annabi ya yi mu'amala da kudi to yaya annabi ya yi mu'amala da kudi abinda mu ƴan salafiya muke kira kenan dan haka duk lokacin da ka ji mu ƴan salafiya muna wa'azi game da falalar ciyarwa muna maganar ka ciyar da kudi waɗanda suke na halal ne amma in ka je ka ɗibo kudin haramun to wannan ba su daga cikin falalar ciyarwa da muke wa'azi dan haka falalar wa'azin mu ba da kai muke ba to a karkashin wannan mataki na farko dole ne malamai su zama ulama'ur rabbaniyuna malamai su yi tarbiyyar mutane da abin da Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina ku zama malaman Allah ku yi tarbiyyar mutane idan mutun ya dibo dukiya ta haramun kuna da yaqini ta haramun ce ku malamai yazo zai gina muku masallaci ko makaranta ko zai ba ku kujerun aikin haji ko ya kawo zakka kada ku karba abinda alkali Abubakar Mahmud Gumeyo wani babban attajiri kenan a kasar nan ya kawo kudi yace ga zakka Abubakar Gumeyo yace a'a ba za ka karbi zakkarka ba saboda kudinka akwai kazanta a ciki domin kana da kwan giya da motocinka shin malamai kuna yin irin haka ko kuwa duk dukiyar da aka kawo karbe kuke saboda haka ku bambance tsakanin malaman ahlus sunna da ƴan acaba ku rinka bambancewa so cewar ni malamin ahlus sunna ne cewa ni dan salafiya ne ba anan take ba yaya ne gaskiya yadda kake yanzu duniyar zamanin Abubakar Gumi da duniyar da ta biyo bayan zamanin shi ta tabbatar da cewa shi malamin ahlus sunna ne karanta Ibn Rajab a cikin sharhin 40 hadith Jami'u al-Ulumi wal Hikam yace malamai sun ce daga cikin fassara ahlus sunna shine wanda yake cin halal daga cikin malamai akwai wanda aka tambaye su waye ahlus sunna sai suka ce wanda yake lura da halal kadai yake saka a bakin shi shi yake kira ahlus sunna dan haka kaga ba su ce dogon gemu ba ba su ce dagaggen wando ba ba su ce jilsatul istiraha ba ba su ce runguma hannu a sallah ba anan an dubi ahlus sunna ta hanyar wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu wa ghudhiya fa anna yustajabu lahu kaga wannan ba zai zama ahlus sunna ba an ciyar da shi haram an shayar da shi haram an tufasashe shi haram to saboda haka ku masu kuɗi da ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati ku ji tsoron Allah idan malamai sun yaudare ku ku daina yaudaruwa wani sahabi ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya annabi ya bashi ansa sai ya ce to ka ji wannan ita ce amsa in mutane sun tambaye ka in ma'ana duk malamin da ya gyara maka dukiyar da kai ka san ka same ta ne ta hanyar rashin halacci ka tabbatar bata gyaru ba ya yaudare ka ne saboda mutane suna sata miliyoyin kudade kudade in trillions a rasa ina suka yi amma a daidai lokacin waɗanda ake tuhuma jama'a sai kuma kaga sun ɗibi wasu malamai sun kai su makka sun tafi su yi umara idan ka binciki malaman nan kuna da masaniyar waɗannan suna daga cikin waɗanda ake tuhuma saboda haka in su malaman sun sani sun take sani kai karka take saninka idan ka ci da ɗanka dukiyar haram matarka ka ci da ita dukiyar haram Allah zai kwashe wa gidanka da zuriyarka albarka gaba ɗaya saboda gidanka duk wanda ya daga hannu Allah ba zai amsa ba. Allah yana mamaki ne ma ta yaya ma za a amsa wa addu'ar wanda aka ciyar da shi, aka shayar da shi, aka yi mai tufa ta haram, sannan kuma ya girma ya ci gaba da cin haram. Saboda haka ku kiyaye da Allah yake yaban masu imani a nan. Ka taba gina masallaci, ka taba gina makaranta, ka kai ƴan uwa da abokan arziki aikin haji, ka sai musu ragon suna, ka sai musu ragon layya, amma tsakaninka da Allah ka dubi ina ne ka samu waɗannan kuɗaɗen. Idan ka same su ta hanyar halacci ka fi kowa sani, domin annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal karara take, haram karara take, amma a tsakanin su kuma akwai abubuwa masu rikidewa kamar halal kamar haram. Sai annabi ya ce famanittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Duk abin da ya rikita ka ka kasa gane halal ne ko haram, sai manzo Allah ya ce wannan sunan shi mai rikitarwa. Sai annabi ya ce in kana so ka kubuta da addininka da mutuncinka, to ka kauce wa wannan abun mai rikici kamar yadda ka kauce wa wannan abun wanda yake haramu. Saboda haka ƴan kasuwa kowa ya tsaya ya duba. Sannan talakawa masu ƙananan sana'o'i, kina sai da kalanzir a cikin gida, kana sai da goro a baka, kina daura sukari, kana sai da magi, wallahi duk lokacin da ake maganar dukiya haramun ka daina cire kanka, ka tsaya ka duba ka gani wannan yaron da aka aiko shi kaga cewa yaro ne dan haka ka bashi canjin da bai kai ba, wannan tsohuwa ka ganta bata iya lissafi ba dan haka ka dauki kudin da ba haka ba ka bata, maciyin haramun ne kai, baka da bambanci da wancan da ya ci miliyoyi. Shiga kasuwa ba tare da ilimin kasuwanci ba shi ma cin dukiya ne ta haramun. Yin aikin gwamnati ba tare da sanin menene Allah ya ce game da aiki ba, akwai hukuncin ijara. Kaje duk wani malamin fiqh, duk wani littafin hadisi ya san ka'ida dangane da ujra da ijara da isti'jar. Dillali akwai hukuncin simsara a cikin musulunci, dillanci, kana dillancin filaye, kana dillancin gonaki, kana dillancin gidaje, shaddoji da atamfofi kake, a ƴan mata da zaurawa kake dillanci, shari'ar musulunci ta kawo. Dan ataba akwai babi sukutun da guda a cikin sahihul bukhari game da hukuncin ataba, saboda sahabbai da tabi'ai su suka fara yin ataba da jaki da alfadari da doki. Akwai hukuncin yana nan. Dan haka talakawa kun kuka ji ana magana akan mai tara dukiyar haramun, ku daina celebration, ku daina murna, ka tsaya ka gani wai wannan dukiyar ka ci ta da halaccinta, ko kun fahimta jama'a? Na daga cikin cin dukiya da halacci, idan ni tela ne aka kawo min taguwa da wando in dinka in sa botur in goge in ninke, na dinka na sa botur amma ban goge ba, a halin an yi za a bani naira 1000 dole ne in cire kudin gugan nan mayar wa da mutumin nan. Idan na sake kawai ya karba ya tafi cewa to ai shikenan yana gaggawa, a marmaza mayar mai dan me kake tunani lokacin ya miko min naira 800 gaggawar shi za ta sa in kyale shi? Saboda haka ku ji tsoron Allah. Kai kafinta ne, wani irin katako akai zaka sanya a teburi, gado da aka baka kai, ke da kike siyar da kaza, abinci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga cikin kasuwar Madina, sai manzon Allah ya danna hannun shi ciki sai ya ji laima, sai ya ce ya sahibu ta'ama hadha, me haka? Sai ce asabatu sama, ruwan sama ne ya manzo Allah. Sai manzo Allah ya ce wa halla ja'altahu faq, ya baka sa a sama bayan kowa ya gani. Sai annabi ya ce man ghashana fa laysa minna, wanda ya mana magudi, wanda ya mana dumari baya tare da mu. Ina masu sai da Petrus, kalanzir ya fi araha fiye da Petrus, an samu zamani irin wannan. To da haka sai a ɗibi kalanzir sai a kunzuma a cikin Petrus, sai ka je ka sanya mota ka, sai ka kama daji sai te knock. Yan kwanta kwanta dama suna jiran wane ne shikenan sai su fito. Ku kiyaye. Dan haka wannan mas'ala ta cewa daya je ya samo kuɗi, ya zo yana ta gina wa iyayen shi gidaje yana ta yi musu kaza ana ta shi mishi albarka a tsaya a duba ina ne ya samu waɗannan kuɗin to mutane galibi ba sa irin wannan yaro ne dan tsigigi ya taso ya je ya yi ed diploma shi a nan nan poli ya je ya fara aiki bayan kwana biyu yana ta siyan tafka tafkan gidaje wallahi jama'a mahaifin shi har buga misali yake yi yake cewa kun ga karatun boko mai albarka kenan amma yake karatun boko irin na su albani tun ana yi lokacin mushan har yanzu ba a da kokwako wallahi kalmar da yake fadi kenan ran nan sai EFCC suka zo suka rutsa shi shikenan kuma sai aka zo aka ce sharri ne ai da ma haka ne sharri ne shikenan to ku ji tsoron Allah abinda zaka sa a bakin kai zama halal ne ƙarya a cikin kasuwanci rantsuwa a cikin kasuwanci duk suna daga cikin hanyoyin tara dukiya ta haramu ta iya yiwa ka ce to wannan wa'azi in aka bi shi waye zai samu dukiya wallahi alazim matakar qur'ani da sunna suna nan ko to akwai guidelines akwai ka'idoji na neman dukiya duk yadda duniya ta rikice yanzu musulmi ba sa sallah Qur'anin da ya bada labarin yadda ake sallah shi ya bada labarin yadda ake kasuwanci wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba to mecece riba Qur'ani ya bayyana riba hadisi sun bayyana riba ka je wurin malamai an koya maka yadda kake neman a dauke ka aikin custom ko immigration ko police ko soja kana zuwa kuma a ne maka bitar abubuwan da ya halatta da abubuwan da ba su halatta ba وقال الله عز وجل كما الله مي بوا دا دوكاكا يچي ان الدين عند الله الاسلام كداي الدين سننني ا ورين الله شيني مسلمنچي wannan ita ce aya ta 19 cikin suratu ali imran a cikin aya ta 3 cikin suratul maida Allah yace wa raditu lakumul islam dina musulunci kadai na yarje muku a matsayin addini a cikin aya ta 85 a cikin suratu ali imran Allah yace ومن يبتغي غير الإسلام دينا وانددي كام وانا أبو أمسين الديني إمبا مسلنشي با كجي جماعة ينزو باسونا كونجيا نيمة ألابا باسونا تريكا نيمة ألابا باسونا موفمنت نيمة ألابا أما what is the content of the movement menene ake a cikin kungiyar musulunci ake yi shikenan yayi don abinda yake musulunci ne ko ba a kira shi musulunci ba musulunci ne to wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya kama wani abu ba musulunci ba ya mai da shi addini falan yuqbala minhu Allah yace pau 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 sam ba za ta yiwu ba a karba mishi arashin aya shine wa huwa fil akhirati min al khasirin ranan lahira kuma yana daga cikin wadanda suka yi asara anan duniya duk abin da yake ba ba ansa ba ranan lahira kuma zai yi asara hadisi ya zo a cikin sahihin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan aka sanya mutum a cikin kabari musulmi sai a tambaye shi ma man rabbuka وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وما عملك ما دينك واي ubangijinka mutumin da aka aika muku me zaka ce game da shi wani aiki kai tambayoyi ne guda hudu kwarara man rabbuka manzon Allah yace mu'mini sai yace ubangijina Allah ne wama dinuka musulunci shine addini na وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم mutumin da aka aika muku me zaka ce game da shi kuma amaluka me aikinka amsa Allah ne ubangiji na musulunci shine addini na mutumin da aka aika mana kuna nufin Muhammad sai su ce eh me zaka ce game da shi sai ce huwa rasulullah manzon Allah ja'ana bil bayyinat wal huda yazo mana da bayanai da hujjoji da shari'a fa amanna muka yi imani wattaba'ana muka bi sai ce wa ma amaluka me aikinka? Sai ce qira'atul qur'ana, na karanta qur'ani. Fa amantu bihi, na yadda da shi. Wattaba'tuhu, kuma na bi shi. Sai su bude mai hagu da kabarin shi, sai hangi wuta, sai tsalle, sai su ce a'a saurara, kaga mazauninka kenan, da baka iya amsa wannan tambayar ba. Amma yanzu tunda ka iya amsa, sai kuma su juya da shi dama, sai a bude mai, sai hangi aljanna, sai a ce kaga gidanka nan yanzu. Sai ce ku bari in je in fadi a gidanmu cewa na samu aljanna, sai su ce mishi nam salihan, kwanta, kai mutumin kirki ne, shike ta gyaru. Annabi ya ce kafiri ko munafiki, to kafiri dai dama ba cikin musulmi yake, munafiki kuma cikin musulmi yake. Sai ka duba kana daga cikin munafikai waɗanda kake bakin ciki da ci gaban musulmi da musulunci, in wannan siffar ta tabbata gare ka, kai munafiki ne. Musulmi sun ci gaba, musulunci ya ci gaba, ya kake? Kana jin daɗi? Kai mumini ne. Amma musulmi sun ci gaba, musulunci ya ci gaba, kana bakin ciki, kana makirci, to ka tuhumi imaninka, kai munafiki ne. Annabi ya ce in aka tambaye shi man rabbau, sai ihu, la adri, ban sani ba. Ihu wa ma dinuk, menene addininka? Sai ihu, bai sani ba. Duka sai su ɗauki guduma, sai su kwada mishi a tsakanin kunnan shi da kishi, sai dargaje, sai su daga shi. Haka zai rinka roƙon Allah, rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah kar kai tashin duniya, saboda me? Ya san aka tashi kiyama, musibar za ta fi wannan. To jama'a, ka duba ka gani, su tambayoyin ba su da matsala, amsar ba ta da matsala, amma ka san inda matsala take, ita ce dangane da imaninka. Kai mumini ne? Kai kafiri ne? Kai fasiki ne? Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mumini, Allah yana tabbatar da bakin su duniya da lahira, a fasikai Allah na rikita su tun daga duniya har lahira. To ku kiyaye jama'a, babu wani addini sai musulunci. Dan haka matsala ba a cikin kungiyar da ka sawa, ka ce kungiyar ka sunanta Izala, ka ce sunanta Fitiyanu, ka ce sunanta Shababu, ka ce Ahababu, nan ba nan ne matsala ba. Amma me ake a cikin Izala, me ake a cikin Shababu, me ake a cikin Ahababu? Musulunci ake, shikenan. Ka dauki musulunci shine addini. Amma me ake a cikin Izala, me ake a cikin Shababu, me ake a cikin Ahababu? Ushaku me suke yi? Ana bid'a a cikin Izala, ana bid'a a cikin Ushaku, ana bid'a a cikin kaza? Wallahi da wannan ne Allah yake hukunta ku. Saboda haka ba suna bane, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifi sudur. Makanta a wurin Allah ba ta ido bace, makanta zuci ce. Dan haka a wurin Allah ba sunan bane. Kun ce wa kanku kaza, amma me kuke yi? Musulunci shikenan. Kun ce wa kanku kaza, amma kafirci kuke, shikenan. Ba ruwan Allah da sunan ku. Dan haka wa man yabtaghi ghayral islami dinan, wanda da ya kama wata hanya ba musulunci ba a matsayin addini, falan yuqbala minhu. Kaga a kabari can, idan ka ce wane ne ubangijinka, in ka faɗi sunan mahaifinka wuta zaka, in ka faɗi sunan annabi wuta zaka, in aka ce maka wa menene addininka, in ka ce Izala wuta zaka, dariqa wuta zaka, salafiya wuta zaka, shi'a wuta zaka, sai ka ce al-islam. Don ba wani addini a wurin Allah sai me? Sai al-islam. Amma waɗannan sunaye da kuka sanya wa kanku sunaye ne na ku bayyana me kuke kokarin yi, to ya zama abin musulunci ne. Amma in aka je kabari, to manta da kai ne dan kaza, manta da kai ne kaza, ka rike kai ne musulmi. Huwa sammakum al-muslimuna min qabl wa fi hadha. Tunda Allah musulmi ya kira mu, a addinan da masu irin wannan aqidar sunan su musulmi, a cikin wannan addinin na manzon Allah sunan masu bi musulmi. Ka kiyaye. Annabi Yusuf annabi ne, dan annabi, jikan annabi, ka ce kuma me tattaba kunnan annabi, duk duniya ba a taba samu ba kuma ba za a samu daraja irin tashi. Dan annabi, jikan annabi, tattaba kunnan annabi, na'am, shi kanshi kuma annabi. Amma da yazo mutuwa ji abin da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqni bis salihin. Allah ka bani mulki, Allah ka bani ilimin fassarar mafarki, ya Allah kai ne mahalicin samai da ƙasa, Allah arzikin da nake so kai mun, ka dauki raina ina musulmi. Saboda haka ku kiyaye jama'a, duk wani suna da za a lakana muku, ko ka sani da cewa musulmi shine sunan addinin ka, musulunci shine sunan addinin kai, kuma sunan ka musulmi, to kai kokari ka mutu da wannan, kai kokari ka tashi da wannan. Sannan duk wani abu da kuka taru kuke yi ko ka kebe kake yi, ka duba ka ga wannan abun sunan shi musulmi, ai sunan shi musulunci, to ka ci gaba da yi. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan, wanda di ya kama wani abu a matsayin addini ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, ba za a karba daga gare shi ba. Al-Imam al-Baghawi yace akhbarana Abu Tahir Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali buya az-Zarrad al-Bukhari akhbarana Abu al-Qasim Ali ibn Ahmad al-Khuza'i haddathana Abu Sa'id al-Haytham ibn Kulayb ibn Surayj ibn Ma'aqil al-Shashi anba'ana Abu Ahmad Isa ibn Ahmad al-Qasqalani akhbarana Yazid ibn Harun akhbarana Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraida an Yahya ibn Ya'mar qala. Kunji wannan isnadi. Al-Imam al-Baghawi ya samo shi daga malamin shi mai suna Al-Imam Abu Tahir. Wane ne Abu Tahir? Shine malam Muhammad dan Aliyu, dan Muhammad dan Aliyu buya. To ku kiyaye ku da tsana. Malaman hadisi idan suka zo kan wani suna na Farisawa wanda yake karewa da wai, to malaman hadisi ba sa faɗin wai. Ku kiyaye. Dan haka malaman hadisi inda sunan sibawaihi zai zuwa isnadi, ba za su ce sibawaihi ba, sai dai su ce sibawaiya, ba sa faɗi. Domin ma'anar wai da Farisanci shine kururuwa ta shedan ko muryar shedan, mumuna kalma ce. To malaman hadisi suna tsarkake bakinsu ko isnadodinsu, dan haka ku kiyaye. Malaman hadisi sun kai matuka idan suna ya zo da buwai da rahawai da sibawai a isnadi, sai su canza shi, sai su mai da shi sibawaiya, rawiya, buwaiya. Dan haka wannan nuska da take hannuna ta sharhu sunna tare da bugun al-maktabul islami tahqiqin su Zuhairu Shawish da Shu'aibul Arnaut da suka tashi sai suka rubuta ta a yadda malaman hadisi suke ainihin karantawa kuma suke fadi. Amma wannan nuska ta Darul Hadisi ta kasar Masar da suka zo wannan wurin sai suka rubuta ta sabanin yadda malaman hadisi suke karantawa, sai suka rubuta wannan wuri da buwai. To nayi muku bayani, ko da buwai ne a wurin a rubuce, in ka zo kaka ce buwai sai dai ka ce buya, haka malaman hadisi ke karanta dukkan suna irin wannan. Ina son ku natsu tukuna ku fahimta, ko da buwai ne a wurin, idan a cikin isnadi ya zo ko to sai ka mai da shi buyatu. In a rubutu ne ko har ka diga takuri din ya zama buyatu. Dan haka Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawaihi haka sunan yake, amma malaman hadisi ba sa fadin shi haka, har sai suka mayar da alamar wani ba malaman hadisi bane, suka ji ana maganar hadisi ya ce Rahawaihi ko Buwaiha, sai su ce ba malaman hadisi bane, dan takife ne. Ku karanta a nan kasa, gashi yace dubita fil asli, a asalin sharh sunna rubutun hannu sai aka ga an wasalce bisukunil waw, bisukunil wawi, wawu din nan an yi mai dauri wa fatihil ya, ya ita kuma an yi mata ainihin fataha. Kun gane ba din an yi mata dhamma, wawun an daure shi, ya kuma an yi mata fataha, shine me buyatu. Buyatu an gane, kama yantiku bihil muhaddisuna, kama yadda malaman hadisi haka suke ainihin furuci da shi. Li'annahum, domin su malaman hadisi yakrahuna qaula wai, suna kyamar fadin wai, kama yaquluna fi rahawaihi, kama yadda malaman hadisi in suka zo rahawaihi sai su ce rawiyatu, ba sa cewa rahawaihi, sai su ce rawiyatu kawai. Amma ahlul lugha, amma waɗanda suke bincike dangane da larabci ko karanta larabci kawai, fa yaquluna, su sai aji suna cewa buwai, rahawai, sibawai. Dama kun fahimta da kyau, kaga an bambance maka ko? To dan kada wani ya ce a ya ji a cikin tarihi da nake ta kawowa na daular Isma'iliyawa, ina cewa banu buwai, har ina cewa buwai hawa, a ai dama nan muna karanta larabci ne, ba isnadi bane, ba hadisi bane. Kaji na daya, na biyu kuma wannan sunan ya dace da su. Dama malaman hadisi galibi suna ne suke gadashi saboda iyayenka Farisawa ne, kamar Sibawaihi, kamar Sibawaihi. Inna ma abin da yazo kafin waihi din yakan kashe ma'anar waihi din, kamar Sibawaihi. Me yasa ke kiran shi Sibawaihi? Saboda an haife shi akan hanya, ma'anar shi da Farisanci wanda aka haifa akan hanya, ma'ana mahaifiyar shi na cikin tafiya na kuda ta zo sai aka haife shi. To ire-iren waɗannan sunayen malaman hadisi sai suka tabbatar sunaye ne na Farisawa, kamar yadda yanzu akwai sunan da zarar ka ji shi ka san sunan Hausawa ne, da akwai sunan da zarar ka ji shi ka san na bari-bari ne, da zarar ka ji wannan sunan ka san na Fulani ne. Akwai irin waɗannan ko? To duk inda aka ji wai, wai, wai a sunaye ko? To suna ne na ainihin Farisawa. To kuma Allah ya albarkaci Farisawa da malaman hadisi masu ɗimbin yawa da muminai da salihan bayin Allah, kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin Sahihul Bukhari, da manzon Allah ya karanta suratul Juma'a, ya karanta ayar da Allah yake cewa wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim, da Allah ya sifanta wasu mutanen kirki, sai kuma yace akwai wasu mutanen kirki waɗanda har yanzu ba su zo sun hadu da waɗancan ba tukuna, lamma yalhaqu bihim, ba su zo ba tukuna amma za su zo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna Salman al-Farisi, sai yace wannan ne da dangin shi, sai yace kun ga waɗannan mutanen da shi da dangin su, idan imani yana a jikin tauraruwar Surayya, tauraruwar Surayya a cikin technology suna cewa the most distant star, ita ce tauraruwar da tafi kowace nisa, to da imani a can yake manzon Allah yace lana lahu rijalun min haula, wannan da shi da dangin shi sai sun je sun tabo. Dubi tarihin shi Salman al-Farisi, dubi gogormayar da ya biyo kafin ya kawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Farisawa, ina ne Farisa? Farisa wani babban yanki ne wanda ya haɗo ƙasar Asbahan da ƙasar Shiraz da ƙasar Nisabur da duk wannan yanki wanda a yau ake cewa Iran, da yanki mai yawa na Iraq, da yanki mai yawa na Afghanistan da Turkistan da makamantansu. Don haka kaga su Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, dukkan su Farisawa ne gaba ɗayan su. Yankin ƙasar su yana cikin Farisa, dukkan su Farisawa ne. Domin shi wannan hadisin in ka zo fassara shi, ba za ka fassara shi da yadda Farisa take a zamanin ka ba, sai ka fassara shi da yadda Farisa take a zamanin Annabi. Yana daga cikin ka'idar fahimta hadisi. Misali, yanzu ka ɗauko wani ƙasar Sardauna yana magana dangane da Sokoto, sai ya ce garin Anka na daga cikin yankin Sokoto. To yanzu kaga in kai dan bana bakwai ne da suke koya maka social studies, to yanzu sai ka ce Sardauna yayi kuskure, sai ka ce ai Anka ba Sokoto bace, ai Anka Zamfara ce, sai ka ce kai dan bana bakwai. Ai a zamanin shi babu wata jiha mai suna jihar Zamfara, saboda haka zaka fassara Anka ne da yake cewa ta Sokoto a yadda zamanin shi yake. A zamanin Sardauna hatta gari irin Kwantagora ina ce Sokoto ce. To yanzu in Sardauna ya tashi sai ya ce maka Kwantagora da ke jihar Sokoto, to yanzu dan social studies na primary 4 sai ya ce ai Kwantagora Niger State ne, sai ya ce ishu, baka iya fassara ba? Ko kun fahimta? So da haka sanda Annabi ya faɗi falala Farisa, Farisa ba ita ce Iran ta yanzu ba. Manyan garurukan da suka shiga Farisa Iran ta yanzu ma kwaya biyu ne waɗanda a zamanin Annabi yake magana, su ne da Shiraz da kuma Asbahan. Amma yanzu yankuna irin su Harra da makamantansu dukkansu suna ƙasashe ne irin na su Afghanistan, Turkistan da makamantansu. A ƙarƙashin wannan kun ga buwai hawa da muka yi magana a kansu a baya, ‘yan Ismailiyya, waɗannan sai ka kira su da buwai hawa saboda dama tarihi ake karantawa. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma halinsu da suka shiga na aƙidar batiniya ta kafirci ta dace da ka kira su da kururuwar shaitan ɗin. So da haka sai ka bar su a baya. Amma tare da haka abin da nake so ku fahimta a nan shine, dukkanin inda dai ka ga waiha a cikin isnadi ko, to ka mai da ita wayyatu kawai, ka ce Albani ya karantar da kai, haka malaman hadisi suke. To kun ga wannan na daga cikin maganganun da jiya nake faɗi. Yanzu idan ka zauna a gida saboda ka ji an sa sharhu sunna, sai kai kuma ka ce kai a gida za ka yi nazari, yanzu za ka iya fahimta waɗannan abubuwan. To shi yasa waɗannan littafan koyan su ake jama'a. Shi yasa ba wa'azi kaɗai muke ba, a'a muna wa'azi. Shi yasa ka ji yau na zage na yi wa'azi akan sallah, na yi wa'azi akan zakka, akan ciyarwa, akan kaza. Amma muna karantar da littafin ne, don haka muna son a koyi karatun ne, don kai ma ka je ka karantar. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي ابن محمد ابن علي بوية الزراد البخاري أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي حدثنا أبو سعيد الحيثم بن كليب ابن سريج بن معقل الشاشي قال أنبأنا أبو أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس بن الحسن حكى أكي كرانت ونورن كهمس كهمس سونا مالبيني عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أقول تنسك ديتي يعمر أما دي يعمر شيني أبن دي فرادي
Yahya dan Ya'mar tabi'i ne. Ba gyara fa za ku yi ba. In nace akwai wata nuska ai ba ina cewa kuskure ne da yazo da Ya'mar ba. A'a. Ina fata an gane. Tabi'i ne Yahya dan Ya'mar. Kala yace kana awwala man takallama fil qadr ya'ni bil Basra ma'badin al Juhani. Farkon wanda ya fara musun kaddara wato a Basra a yankin kasar Iraq shine wani mutum mai suna Ma'badun al-Juhani zan zo in kawo muku tarihin shi insha Allah yayi musun kaddara zamu ji